الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك، ونفحة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك، وعطفة نور تعصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحسدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائنين ومن شر الخلائق أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. باب ما جاء في قيام رمضان. وانا باب yana magana kamar yanda muqaddimar ta tayi magana akan tsayuwan watan Ramadan. Abdurrahman ibn al-Qari' annahu qala kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab fi Ramadan ila al-masjid fa idha an-nas awza'un mutafarriquna yusalli ar-rajulu li nafsihi wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahf. فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. An ruwaita daga Imam Malik, daga Ibn Shihab az-Zuhri, daga Urwa ibn Zubair, yace Abdurrahman ibn al-Qari' yace wata rana ya fita tare da Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, watan a lokacin khilafan Sayyiduna Umar din kenan, a cikin Ramadan, ila al-masjid zuwa masallaci. Fa idan nasu awza'un mutafarriqun, sai mutane suka sami mutane da daddare cikin Ramadan, watan sun yi gungu-gungu amma kuma a rarrabe, auza'u watan sun jama'a-jama'a haka amma kuma ba su tar gaba ɗaya wuri ɗaya ba. Mutafarriqun a rarrabe, yusalli ar-rajulu li nafsihi, wannan mutumi yana yin sallah shi kadai, anan kaga mutum shi kadai yana sallah. Wa yusalli ar-rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahf, wancan kuma kaga mutum yana sallah wasu adadi, idan aka ce ar-rahf shine adadin mutane daga uku zuwa tara ko goma, wasu kuma suna cewa daga bakwai zuwa goma, amma dai ijma'an daga goma zuwa ƙasa shi ake ce marahabu. To watan jama'a wanda ba su ci adadin rahab ba suna sallah da sallansa. Nan cewa suna sallah da sallansa ba dole yana nufin sun yi sahu a bayansa ba, watan zai yi shi ga can yana sallah, su kuma suna daga wani waje suna kallon yanda yake sallah suna yi. Saboda sai waɗansu malamai suka dogara da wannan, suka ce ashe idan haka ne, in dai murya zai isa zuwa ga mutum, to ya inganta ya yi sallah da sallan liman. Misali idan kana gidanka murya na iso maka na liman, to ba laifi ka yi sallah sallarka da sallansa ta yi, illa dai ka rasa ladan kufa, ka rasa ladan taki zuwa masallaci, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ana yafe masa da dukkan takinsa daya laifi, kuma ana sa masa lada da dukkan taki daya. To kaga mutun ya rasa wannan lada, amma dai sun dogara da wannan fai sallu bi salatihi, so ga cewa ba laifi mutum wata darura za ta iya sawa ya bi sallan liman a lokacin da muryar liman yake isan masa, banda na radio. Wallahu alam. فقال عمر والله اني لا اراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد. سيدنا عمر yace ina ganin da zan tara dukkan waɗannan mutanen akan qari'i daya, akan mai karatu daya, wato akan limami daya. Wannan yana nuna an so idan dukkan sifofin limanci suka tattara, to an so a fifita wanda yafi iya karatu akan wanda bai fi iya karatu ba. Idan dukkan sifofin su watan aka ga ake nema suka zama daya, abin da yasa zamanin sahabbai watan abin da ake kaddamarwa akan komai a asali shine tsoron Allah, amma tsoron Allah abu ne wanda yake ba kowa zai iya gane shi ba. To amma dai zamu aiki da abin da muke gani na cewa wannan mutumin, misali ba wai dan wai mutum ya iya karatu ko da fasiki ne, ko ya iya karatu ko da koda mutun ne mai bayyana sabon Allah shine ma'anan fasiki din koko koda mutun ne wanda yake ya shahara da azzalunci koko mutanen da yake limanta ba su san shi duk dai irin waɗannan dalilan komai iya karatun sa ba zai zama ya cancanci kaddamarwa ba a lokacin da su sahabbai alhamdulillahi walillahi alhamdu dukkan sifofi da yake ne wani takwa suna da shi to bayan nan malamai sun yi sabani da yawa sun tafi akan abinda ake so bayan wannan kuma shine ya zama ya san hukunce hukuncen da ya shafi sallah ajin shine malamai ke ce ma faqihi ko mutum ya zama faqihi ne masanin hukunce hukuncen sallan ne yaya ake yin sallan idan wani abu ya faru a sallan ya za a yi jabrin sa idan haka to wanda ya zama ya fi sanin wannan to shi zai zama ya fi cancanta idan suka zama suna da tasawi ko da yake wannan mawuyaci ne to amma dai su masailin sallah masail ne masu tashakkuk kwarai masu fadi kwarai masu yawa kwarai kamar yanda mai Qurtubi yake fadi to idan suka zama sun na daidai a cikin wannan to an so a fifita wanda yafi iya karatun alqur'ani idan suka zama a karatun qur'ani sun zama daidai to an so a fifita wanda yafi shekaru wato a kaddamar da wanda yafi shekaru a cikin su haka dai maratib din suke to kasancewan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wadancan abubuwan da ake nema na farko duk suna da shi to galiban suna kaddamar da qurra din su musamman a sallolin nafilfili a sallan farilla dama amirul mu'minin shi yake limanci amma a sallolin nafilfili to ana kaddamar da qurra wato wanda suka fi yawa iya karatun alqur'ani ko suka fi watan haddin alqur'ani mai girma ubayy ibn ka'b Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da duka Allah ya azurta shi da haddan alqur'ani kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da karatun alqur'ani wata rana manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya taba ce masa ya karanta masa alqur'ani mai girma ko yace ya rasulullahi akrahu alayka wa alayka unzil yace uridu an asma'ahu min ghayri ya fara karatu har ya kawo inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wajina bika ala haula'i shahida menene aya to ala kulli halin wannan ayan dai manzo Allah yace hasbuka wa ainahu muftallatan kuma mun sani ingantaccen hadisi man arada an yasma'a alqur'ana ghadban tariyan kama unzila falyakhudhu an ubayy ibn ka'b wallahu ala to kila saboda wadannan dalilan a sayyidina umar ibn al-khattab ya kaddama da ubayy ibn ka'b akan yema mutane ya salla da mutane qala thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra yace sai kuma na ƙara fita tare da shi wata daren kuma ba wannan ba wannasu yusalluna bi salati qari'ihim mutane suna salla da sallar limamin su wata liman daya yana yin musu salla suna bi fa qala umar sai sayyidina umar yace na'amatil bid'atu ko ni'matil bid'atu duka dai abin luga ne wato in an shiga cikin luga wannan matsala ce mai dan tashakkuf ita ma mutanen kufa suna daukan wannan kalmar ta ni'ima a matsayin suna saboda haka za su ce ni'matul bid'ati wato a matsayin mudaf wa mudaf ilayhi mutanen basra suna daukan shi a matsayin fi'ili saboda haka za su ce ni'matil bid'atu wallahu alam a wato madalla da wannan bid'a wannan matsala ce wacce ta jawo cece ku ce kwarai da gaske a tsakanin al'umma watan sayyidina umar radiyallahu anhu ya zo ya sami an samar da abu ana yi koko ya samar masahabbai da abu suna yi a lokacin da suka fara wannan abin sai kuma ya ce madalla da wannan bid'a alhali ga wancan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kowa ya sani yana fadin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar dukkan abin da aka samar fararre kagagge bata ne kuma dukkan bata yana cikin wuta to malamai suka yi ta maganganu a cikin wannan na fara magana ran nan akan amsa wata tambaya cewa me ake nufi da bid'a nace abin da bid'a take nufi a kullu bid'atin dalala tana nufin bid'a ce shar'iyya abin da bid'a take nufi a ni'matin bid'atu hadhihi tana nufin bid'a ce ko da yake shar'iyya amma bi mafhumi hal lughawi abin da ake nufi da bid'a bi mafhumi hal lughawi ko bi mafhumi hal lughawi shine ita wannan abin babu ita a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan siga ko da yake wasu sun fita daga cikin wannan mazak din ta hanyar cewa abinda kulafa'ur rashiduna suka samar ko akai a zamanin su to shi ma ya tashi a bid'a saboda haka ko da sayyidina Umar yace bid'a ya dai ce bid'a ne a matsayin an fare shi bayan manzon Allah amma yana nan a cikin a watan sunnan manzon Allah saboda hadisin alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di cewa manzon Allah da yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ku rike sunnata da sunnar khalifofi na shiryayyu to wannan babu shakka ingantaccen hadisi shin wannan kalman sunnar khalifofi na shiryayyu yana nufin duk abin da suka zo da shi sai a rike shi yana nufin su shari'ai ne ko ko su ma mujtahidai ne idan su mujtahidai ne to ai wanin su ma yana da haƙƙin ijtihadi kaman yanda suke da shi illa nasu yana da fifiko saboda sun karba daga wajen manzo Allah amma ba su da isma na san an san abin da ake nufi da isma wato su ba ma'sumai bane ba Allah subhanahu wa ta'ala bai musu alƙawarin cewa ba za su yi kuskure ba wannan kenan tunda ba su da isma ijtihadin su ijtihadi ne kaman ijtihadin kowa illa nasu yana da fifiko kasancewan su sun dauka kai tsaye daga wajen manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala shi na biyu kuma wasu suka ce to ma su wane ne al-khulafa'ur rashiduna din shi kanshi mas'ala ne na sabani domin nassin hadisi ya fassara khulafa'ur rashiduna yace su 12 ne sai masu bin aqidar isna a shari'a suka kame kaf suka ce shikenan tunda khulafa al-a'immatu min ba'di ithna 'ashar shikenan khulafa'ur rashiduna sune waɗannan a'imman guda 12 Aliyu Hassan Husaini Zainul Abidin Muhammadul Baqir Ja'farus Sadiq Musa al-Kazim haka zuwa ƙarshe waɗannan sune a'imma to shi ma dai matsala ce wacce take kamar yadda muka sani a ganin su amma dai matsala ce wacce take ta sabani ne girma ko suka ce abin da ake nufi da a'imma watan wasu jagororin al'umma ne wanda Allah subhanahu wataala zai tayar cikin al'umma wanda za su zama haske da masu haska kama al'umma watan a duniya har zuwa tashin kiyama saboda haka wasu mutane ne daidaiku da Allah subhanahu wataala zai rika tadawa a cikin al'umma wallahu a'lam to saboda haka dai kaga matsalan cewa khulafa'ur rashidun in suka zo da abu shi ma yana matsayin sunna matsala ce wacce take akwai magana akan ta ala kulli halin malamai sun yi sabani jamhurinsu wato daukacinsu da yake matsala takan faru sai ta zama bakuwa a wani lokaci za a iya cewa ijma'an haka ne amma daga baya sai wani yazo ya saba to jamhurin malamai a takaice sun tafi akan cewa bid'a kashi-kashi ne wanda ya fara ambaton wannan ko kuma mafi nisan wanda za mu iya koma mashi a cikin wannan ambaton wanda za mu samu mafi dadewan wanda ya faɗi wannan shine a kai tsaye ya faɗi cewa bid'a ba iri ba kwara ɗaya ba ce kashi-kashi ne shine Imamu Shafi'i a cikin muqaddimar littafinsa al-Umm wanda ya yi ta'asirin ilimin usulul fiqh ya faɗi cewa bid'a kashi biyu ne akwai al-bid'atul hasanatu akwai al-bid'atus sayyi'atu ya dogara da wannan hadisin na ni'matul bid'atu hadhihi ya bambanta bid'a zuwa kashi malamai da yawa sun tafi a bayansa a cikin wannan kaulin koko a ce daukacin malaman musulunci sun ci gaba da fadin wannan abin da ya fada cewa bid'a kashi biyu ne akwai al-bid'atul hasanatu akwai al-bid'atus sayyi'atu har aka sami ma babban malami al-Izz ibn Abdussalam Al-Izz ibn Abdussalam yace a'a ai ka son ma yafi biyu ka san da za a yi ma bid'a zai iya kaiwa kashi biyar gwargwadon yawan hukunce-hukuncen shari'a al-ahkamu shar'iyya guda biyar din nan to za a daura kowane abu da ya faru akan ɗaya daga cikin wannan ahkamu shar'iyya din in ya hau cikin wannan gidan na hukuncin ya zauna to sai ya zama yana matsayin wannan misali yace akwai al-bid'atul wajibatu bid'a wajiba misali shine kaman yin ma al-qur'anul karim wasali da dugu ko dugo da wasali kaga lokacin da al-qur'ani ya sauka rubuta shi ma ba a yi ba rubuta shi ma ba ai ba watan afwan abin da nake rubi rubuta shi ba ai ba a tara shi wuri daya haka a rubuce gashi a tare illa dai qur'ani yana sauka akwai kutabul wahyi suna rubutawa wannan ya rubuta ma kansa wannan ya rubuta ma kansa wannan yana da sura daya wannan yana da sura biyu wannan yana da wasu ayoyi wannan yana da wasu ayoyi zamanin sayyidina umar kamar yanda muka sani yasa su sayyid ibn thabit suka tara shi waje daya a amma ba dugo ba wasal wata haka aka yi shi rubutun kawai a zubi wanda suka zo suka yi wannan dugon da wasalin bayan al-khulafa'ur rashidun nan ne da dawo watan bayan khulafa'ur rashidun da wajen shekara 50 da wani abu sannan aka sami saboda ikhtilafi cakudan larabawa da wanda ba larabawa ba da wahalan karatu ga wanda ba balarabe ba balarabe asil ya iya karanta wannan sannan da sabanin da ake samu ta dalilin rashin wannan dugon da wasalin aka sami wasu suka ce to ya kamata ayi dugo ayi wasali da haruffan alqur'ani amma dawa tan kaman tanwiru dinnan haka za a bashi tanwiru to kaga sai mai saliqa zai zo ya karanta shi tanwiru idan wani yazo ya ce a tatwiru misali ko tatwizu ba za ka ce ba daidai yayi ba tunda dai duka haruffa ne watan wanda suke dugon bai bayyana ba ala kulli halin suka ce wannan shi nau'in bid'a ne wanda yake za a dauke shi bid'a wajiba saboda ka'idan nan shararriya ma la yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu abinda wajibi baya iya yuyuwa sai da shi to shi ma ya zama wajibi kenan saboda wajibcin wancan na biyu suka ce akwai bid'a mustahabba mustahsana wacce an so ta a ce an yi ta bid'a wacce yake an so ta a ce an yi shine abin da zai taimaka cikin aikin alkhairi ko da ba wajibi bane kamar yanzu taqyidul ulumi watan kayyade ilmoma ilmin kamar karatun nahwu da sifar fitar da ka'idojin sa da makamantan waɗannan abubuwa ne wanda ba a yi su zamanin manzon Allah sira da abincin Allah tabbata a gare shi ba amma dai zai taimaka cikin fahimtar addini saboda ya zama bid'a mustahsana ya zama abin da ake so na uku suka ce akwai bid'a mubaha idan aka ce bid'a mubaha shine bid'ar da take wato ita ba haramtacciya bace ba makruhiya bace amma tana nan da ita da yin ta da barin ta duk ɗaya ne shine abin da yake wato kamar yanzu misali a ce yin alola da famfo ko yin alola da darduma ko makamancin wannan darduma na amma sahabbai suna amfani da tsinkisa amma mun faɗi a karatu a baya a wajen imamu malik ma makruhi ne sa goshi akan wannan darduma din sai dai mutum ya sa goshin sa a ƙasa watan abin da ake so kawai akan tsinkisa shine iya gwiwar mutum wallahu a'lam to akwai bid'a makruhiya watan idan ta zama ta ta'allaka da abu wanda yake makruhi akwai bid'a haramtacciya idan ta ta'allaka da abin da yake haramtacci wannan malamai suna bada misali da shi kamar Al-Izzu ibn Abdussalam din kansa ya bada misali da shi yace kamar miƙema mutumin da yazo miƙema mutumin da yazo zai iya hawa dukkan wannan ɗaya daga cikin wannan sharuɗin ko ko nau'o'in bid'a zai iya zama abu ne mai wajibi idan ya zama kila yana buƙatar taimakon ka in ba taimakon ka kila ba zai iya saukowa daga kan dabban ba kuma kai kadai ne ba wani balle ka ce fardhu kifaya ne kaga ya zama wajibi zai iya zama mustahabi abin da yake so idan ya zama wani mai girma a wajen ka ne kuma ba zai haifar masa da girman kai ba wannan mike wanda za ka yi kaga shine kaman qumu ila sayyidikum na hadisi to shikenan sai ya zama bid'a mustahabba zai iya zama bid'a mubaha idan ya zama kawai mutum ne adi wanda shi ma ba zai haifar da girman kai ba mutum ne wanda yake ba dole ka girmama shi ba amma in ka mike masa ba zai sa ya masa girman kai ba idan ya zama wanda in ka mike masa zai iya haifar masa da girman kai ne to kaga ya zama makruhi haka in ya zama makiyin Allah ne subhanahu wataala watan wanda watan girmama shi laifi ne a cikin addinin musulunci kamar sukan ce mutumin da yake mubtadi ko mutumin da yake azzalumi ko makamancin wannan to kaga shi ko mike mishi ya zama haramun wallahu a'lam ala kulli halin dai za a yi sashi a kowanne daga wannan ma'auna wannan shine matsayin jamhurin malamai idan aka ce jamhurin malamai 80% malaman musulunci akan wannan suka ce duk da ina so in bayani har yanzu akan menene bambancin bid'a a lugha da bid'a a shari'a bid'a a lugha shine duk abin da aka samu bid'a ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in a lugha mutlaqan ma za a ce koda koyaushe ma dai abin da aka samar da shi aka kage shi bid'a ne bid'a a shari'a shine a samar da wani abu a cikin ibada a fardanta shi ga al'umma ko ba a fardanta shi ga al'umma ba wannan abin yayi kama da addini kuma lada ake nema daga shi kuma bai da asali daga cikin addini to wannan abin shi ake cewa bid'a a shari'ance to haka shine za a rarraba wasu za su ga cewa wannan mutlaqan duk inda yazo makruhi ko ko abin da ba a so ne wasu za su ce a'a da wanda yake da abin da ba a so da wanda yake ana so ya danganta da yanda ya kasance ne kamar dai wancan magana wasu malamai shi yasa na dauko littafin watan wanda yake shine kusan malami wanda ya fara rubutu akan mas'alan bid'a mai fadi a matsayin littafi kuma ya tsananta kwarai har ya kai ma a wajensa komai da komai ma in baka yi yanda aka yi zamanin manzon Allah ba bid'a ne har abinci ma in ka ci ba kalan ne wanda aka ci a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bid'a ne wanda yake kuma dukkan wanda suke magana akan cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar shine madogaransu akan cewa kowace bid'a ta shiga cikin wannan zai a ji magana daban amma dai duk da haka zan so abinda bamu saba ba za mu karanta wani abu daga cikin littafin nasa domin mutane su gane yaya wannan littafin yake muhimmin malami ne al-Imam Shatibi kowa ya san shi malami ne wanda yake watan addinin musulunci ba za a yi wadatuwa daga irinsa ba yana da ayyuka masu girma a cikin usulul fiqh yana da ayyuka masu girma a cikin ulumul qur'an da sauran fannonin ilimi amma dai a cikin al'ilmi sam ya tsananta kwarai ta inda ya fahimci bid'a misali a cikin abubuwan da koko babi na bakwai kai tsaye yayi wani babi wanda ya akkada shi ga sunansa yace fil ibtida'i hal yadkhulu fil umur al adiyyati am yahtassu bil umur al ibadiyyati shi wannan ibtida' da ake maganan al ibtida' shin yana shiga cikin lamurran al'ada ko ko yake bantu kawai da lamurran ibada sai yace qad taqaddama fi hadd al bid'ati wato mun san bambancin al'ada da ibada ba lamurran al'ada shine lamurran rayuwarmu na yau da kullum irin motar da zaka shiga irin rigar da zaka sa da makamantan wannan qad taqaddama fi hadd al bid'ati ma yaqdi al khilafa fi yace an gabatar a cikin ta'arifin menene bid'a abinda zai karar da sabani a cikin sa to hal yadkhulu fil umur al adiyyati am la shin zai shiga cikin lamurra na al'ada ko ba zai shiga ba amma al'ibadiyya fala ishkala fi dukhulihi fiha yace lamurra na ibada babu shabani babu watan ishkali babu rikici cikin cewan yana shiga cikin su wa ya ammatul babi yace ita ce kuma abin da aka yi magana akai gaba daya a cikin littafin idil umurul ibadiyya imma a'malun qalbiyya aw umurun i'tiqadiyya wa imma a'malu jawariha min qawlin aw fi'lin wa kila al-qismayni qad dakhala fihi al-ibtida'u yace saboda abinda ake nufi da ibada koko dai ayyukan zuciya da ayyuka na i'tiqadi koko a'a ayyukan gabobi daga qauli ko aiki dukkan kuma kashi biyun nan da ayyukan zuciya da aikin baki na ayyukan gabobi dukkan su bid'a ya shiga kamar mazhaban qadariyya watan qadariyya su ne masu cewa babu Allah subhanahu wataala ba ya da iko akan aikin bawa bawa shi yake kaddara yake zaban abin da zai aikata ba tare da ikon Allah subhanahu wataala kuma ya aikata wal iyazu billahi wal murji'a murji'a su ne masu cewa duk girman zunubin mutum ba zai shiga wuta komin laifinsa watan da bambancin su da mu muna ganin Allah subhanahu wataala in dai mutum yace la ilaha illallah zai shiga aljanna amma ba yana nufin ba zai shiga wuta ba zai Allah zai iya azabtar da shi gwargwadon zunubinsa sannan ya sami tsira daga wutan zuwa aljanna ko zuwa rahmar Allah subhanahu wataala wal khawarij khawarij su ne masu kafirta daukacin al'umman musulmi watan masu kafirta musulmai saboda zunubi masu kafirta daukacin al'ummar musulmi wanda suke ganin mafi yawan al'ummar musulmi ba su cikin musulunci sai su kadai Allah ya kare wal mu'tazila mu'tazila wata firqa ce amma mafi shaharan kaulin su ka akwalan su suna da yawa cikin falaha da aslaha cikin gasuna abubuwa da yawa amma mafi shaharan kaulin su dai shine magana halqul qur'ani masu cewa alqur'anin nan halittacce ne Allah halittan sa yake waka mazhabin ibaha yace kaman mazhaban masu halatta komai irin komai halal ne komai ya halatta kawai a ci a sha ai amma yan holewa ne komai din sai cikin wanda yake watan ba wahala cikin shi Allah ya kare waqtira'ul ibadati ala ghairi mithalin sabiq da kuma kirkiran ibadu akan abin da ba ya da misali wanda ya gabace shi watan ba ya da asali wala aslin marju'in ilayhi ba ya da misali wanda ya gabace shi kuma ba ya da asalin da za a mai da shi zuwa gare shi wa amma al'adiyya faqtada an-nazru fi awqu al-khilaf fiha amma watan al-bid'a al-adiyya yace sai bincike yasa akwai bukatan sabani aka sami sabani a ciki wa amsilatu zahira mimma taqaddama fi taqsim al-bid'a yace misalanta suna nan da yawa cikin abin da ya gabata cikin rarrabuwan bid'a watan bazan tsawaita mana bazan tsallake zuwa fakra ta gaba yana cewa farawa abu nu'aym al-hafiz Abu Nu'aym Al-Hafiz ya ruwaita an ce Abu Nu'aym shahararren malamin hadisi ne Abu Nu'aym guda biyu ne shahararru a cikin malaman hadisi amma dai wannan ana nufin Al-Asfahani mawallafin Hilyatul Awliya wanda yayin tarihin waliyai sufai ya wallafa littafin da ya kira Hilyatul Awliya wanda wannan littafi ne da malaman hadisi suna dogara shi kwarai a cikin tawaqatul muhaddithin ko kuwa a cikin ilmun rijali amata ya ruwaita daga Muhammad ibn Muslim cewa an haifan ma Muhammad ibn Muslim din da sai Muhammad ibn al-Qasim al-Tusi yace ka sai min raguna guda biyu ishtari li kafshaini azimaini wa dafa ilayya darahima ya bashi wasu yan dirhamuma fashtaraitu lahu wa bani ashratan ukhra sai kuma ya kara bani dirhami 10 wa qala li ishtari biha daqiqan wa la tanqulhu ko tunkhiluhu wa khuzhu yace ka sai min daqiq kaman gari kenan ko yace amma kada ka rege watan an ce annakhlu shine kaman a in an kawo abu a gyara shi a cire mai kyau a bar mare kyau kaman yanzu sali a cire tsaki kaman tankade kenan ko to kaman tankade kawai a wakhbuzu kai mun wainan shi a haka ba tare da kai nakhlin shi ba fa nakhaltu ad-daqiqa wa khabaztuhu thumma jitu bihi shi kuma yace da nasaya sai naga kai wannan ai ba zai dadi ba gara a tankade sai na tankade tukuna sai ne masa masan wainan da yake so nazo mashi da shi fa qala nakhalta hadha yace kai tankada wannan wa a'tani ashratan ukhra sai bani wasu dirhami 10 wa qala ishtari bihi daqiqan yace to ka sai wani garin wala tanqulhu kada ka ce ka tankade wa khabuzu kai masan da shi fa khabaztu wa amaltuhu ilayhi sai nayi abin da yake so din na dauko na kawo masa fa qala sai yace ya aba abdullah ya baban abdullah al aqiqatu sunna wato ita aqiqa yin suna a bada abinci ranan suna ai murna da wannan sunna ce wa nakhlu ad-daqiqi bid'atun tankade gari bid'a ne wala yanbaghi an yakuna fi sunnati bid'atun kuma bai dace ya zama an shigar da bid'a cikin sunna ba walam uhib an yakuna zalika al-khubz fi baiti ba'da an kana bid'atan yace kuma ban so wannan masan ya zama a gidana ba alhali bid'a wa muhammad ibn aslam hadha yace wannan muhammad ibn aslam din huwa alladhi fassara bihi al-hadith ishaq ibn rahawayhi yace shine wanda ishaq ibn rahawayhi ko rahuya duk ana cewa shine ya fassara hadisin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa in qasamatil yahudu ala 71 firqa wa tarqatil nasara ala 72 firqa zuwa karshe haisu su'ila anis sawadil a'zam lokacin da aka tambaye manzon Allah suwane ne jama'a suwane ne as-sawadul a'zam fi qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaikum bis sawadil a'zam to riki jama'a mai girma fa qala muhammadun aslam wa ashabu sai shi Ishaq ibn Rahawayhi yace Muhammad ibn Aslam da sahabbansa حسب ما ياتي ان شاء الله في موضعه من هذا الكتاب watan na so mu karanta majuna wannan littafin dan mu gane matsayin al-Imam Shatibi da yanda yake fahimtan abinda ake kira bid'a to kaga wannan matsala ce wanda babu shakka akwai guluwi a ciki babu shakka akwai mughalati kuma zamu fahimci cewa kai tsaye ya saba da fahimtan sayyiduna Umar sayyiduna Umar har a cikin lamurran addinin yana ganin madalla za a iya misali za mu karanta ba jimawa raka'adin raka'o'in da ake yi a sallan tarawihin kanta sayyidina Umar sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ya inganta a hadisin sayyida Aisha radiyallahu anha bai taba kari akan raka'a 11 ba a sallan tarawih bai a sallan dare bai taba yin fiye da raka'a 11 ba zai yi tarawih raka'a 8 sannan yazo yayi ƙara raka'a 3 wanda ake kiran su wutri ko ko muke kiran su ghaliban shafi'i da wutri wannan shine aikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu har ya koma zuwa ga Allah yanda yake amma zamanin sayyidina Umar kamar yanda zamu karanta hadisi an koma ana yin raka'a 23 ko ko 21 ko ko kamar yanda Imam Malik ya faɗi 36 a garin Madina amma 23 a garin Makka koko 41 koko yanda ma aka ruwaito daga Muhammadu ibn Aslam 49 wato dai a takeice an koma ana yin raka'o'i daban-daban dalilin su nayi ba da mu karanta kaga su a wajensu duk daga yanda manzon Allah yake amma za mu karanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 23 suke yi kuma su suka ruwai to mana cewa manzon Allah 11 yake yi abinda yake faruwa shine suna da muruna cikin fahimtar nassi sun gane cewa muhimmi a nan shine miƙewan qiyamul layl adadin raka'o'i gurgurdan ƙarfi da lafiyar mai yi da iyawansa inda qiyamul layl baya cikin abin da dole ne kai adadin da sunna ta aje shine kamar sallolin farilla ko ko nafilin salloli misali raka'atayil fajri ba za a yi raka'a hudu ba makamantan wannan amma shi qiyamul layli da daddare abinda ake bukata a dai raya daren raka'a nawa kai wannan kuma ya rage na gurgurdan ikonka in ka ji zaka iya tsayawa awa daya a tsaye kana karatun qur'ani shikenan ka tsaya idan ba zaka iya ba sai dai minti 20 mai da wannan awa raka'a daya raka'a uku misali wannan shine fahimtar sahabbai kamar yanda zamu gani ma'ana dai suna da muruna cikin fahimtar abubuwa ba irin wannan fahimtar na al-Imam Shatibi ba wanda yake ganin masa ma in an rairaye ta an tankade ta an saba ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya gane ta amin fa qala Umar na'matil bid'atu hadhi sai sayyidina Umar yace madalla da wannan bid'a to har yanzu kamar yadda muka ce maganan kullu bid'atin a dinga gardama cewa kullu kulliya ce ko kullu juz'iyya ce ko makamancin wannan wannan matsala ce wacce take ba matsalan tattaunawa bane a tsakanin malamai ba matsalan tattaunawa bace a tsakanin malamai don su malamai ba su da wani abu sunan shi kullu kulliya sai wasu kwaranni da basu wuce guda hudu ba an ce gaba daya ta'mimat da suka zo a Qur'ani gaba daya dukan su mukayyada ne in banda barahu saboda haka dukkan wani wannan to baya ce wallahu ala shine abin da ya shafi Allah subhanahu wataala har a kwara hudun nan ma wasu malamai sun zo sun kara istisnai ko wasu malamai sun zo sun kara istisnai ban san shiga cikin tafasil masu zurfi a cikin wannan mas'alar amma ai satin da ya wuce mun ba da misali ko ko wani sati can a baya kabancan aya take tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha ai kowa ya san cewa ba komai da komai ta dammara ba tunda dai akalla ta bar kasa ta bar duwatsu ta bar sama ko sura ga kullu shay'in anan ba kulliya bace shi kanshi ayan da malamai suke ganin shine al-umumul mutlaq kullu shay'in halikun illa wajhahu in ba wani fahimta na zauki ba shi ainihin fahimtar da ake yi na cewa komai zai mutu Allah subhanahu wataala kadai ne zai zama watan ya wanzu amma komai zai kare shi kanshi wannan fahimtar fahimta ne wanda yake
da gyara a cikin sa ko ba haka ba dan mun sani Allah subhanahu wa ta'ala bai gaya mana cewa misali aljanna da wuta za su mutu ba ko ya gaya mana amma kuma ai bayin Allah ne har magana ma suke ma ubangiji mun karanta anan ishtakatin naru ila rabbiha ko fa qalat akala ba'dhi ba'dan fa azina laha bi nafsaini nafsin fi shita'i wa nafsin fi sayfi ko wa ashaddu ma tajiduna min az-zamahiri nafsin fi shita'i din kenan to saboda kaga ashe ba ma ba inda aka ce mana misali wadannan za su mutu to haka dai akwai abubuwa da yawa da zaka iya hadawa ka shigar da su cikin wannan sai ka gane cewa shi kanshi wannan kulliya illa dai kamar yadda nace kullu shay'in halikun illa wajahu wata latifa ce tana ishara zuwa ga wani abu ne wanda ma'abuta zauki za su kila iya fahimta abinda ayar take nufi wallahu a'lam wallati tanamuna anha afdalu min allati taqumun wacce kuke bacci akai kuke bari wato yana nufin lokacin da kuke bacci kuna bari yafi lokacin da kuke mikewa saboda a lokacin suna kiyamul layl din ne a farkon dare wato bayan sallan isha'i mubasharatan sai su zauna su fara yin kamar da yanda yanzu ake tarawih sai a zo ai wannan sallar ta tarawih to sai kuma a koma a karshen dare a je ai bacci shine yace to wacce kuke ma baccin ba wannan yana nufin cewa a dawo daga baya kuma a ƙara yin sallah ya zama sunna ba abinda yake nufi lokacin da ya kamata yafi dacewa a ce bawa yana tsaye yana kiyamul layli shine karshen daren ba farkon shi ba domin ibada a karshen dare yafi lada kan ibada a farkon dare wato sallah wallahu a'lam saboda haka yace wallati tanamuna anha afdal min allati taqumun akan wanda kuke tsayawa yani akhir al-layli wato yana nufin karshen dare wa kana nasu laqumuna awwalahu mutane sun kasance suna mikewa a farkon daren wa haddathani an malik an muhammad ibn yusuf an sa'id ibn yazid annahu qala amara umar ibn al-khattab ubay ibn ka'b wa tamiman ad-dar an yaquma lin-nas bi 11 rak'atan qala wa qad kana al-qari yaqra bil-ma'ini hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isyi min tul al-qiyam ma kunna nansarifu illa fi buzugi al-fajr arwaita daga imam malik daga muhammad ibn yusuf daga as-sa'id ibn yazid yace Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yarda yayi ma Ubay ibn Ka'b sayyidina Ubay dan Ka'b umurni da shi da sayyidina Tamim ad-Dari ya musu umurni su mike su rika ma mutane qiyamul layli su rika limantan mutane a qiyamul layli sai suka kasance watan su rika yin raka'a 11 kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a kenan watan da farko ya so su tsaya su rika yin irin wannan amma zamu ga hadisin da zai biyo wannan zai ga ya mana sun kasa sai aka rage aka canza a qala wa kad kana al-qari yaqra'u bil ma'in yace sai liman yakan kasance yana karanta surorin ma'in watan surorin da ayoyin su suka gaza 100 dinnan to yakan karanta su sai ya sauke bakara a raka'a daya sannan ya ruku'u in ya taso ya sauke Ali Imran a raka'a daya to kaga wannan ba zai yiwu ba hatta kunna na'tamidu 'ala al-isyi har muka kasance muka rika dogara akan sandunan mu akan yayin sunan shi asa kwagiri jazakallahu khairan akan kwagirin su watan dan irin sandan nan da ake dogara akai saboda gajiya wannan yana nuna cewa watan idan mutun yana da rauni babu laifi ya dogara da isi a cikin halin darura amma banda a cikin halin siha idan ya zama a cikin halin siha ne to wannan dogaran idan ya zama in akai izalar wannan abin zai iya fadi ta warware masa sallan sa watan idan mutun ba zai jingina da abin da inda za a kawar da wannan abin zai fadi kaga ya daura nauyin shi ya tashi a matsayin tsayuwa kenan kila ya koma matsayin kwanciya ko matsayin zama idan ba a halin darura idan a halin darura ne to shikenan sai ya zama wannan kuma uzurin sa ne wallahu a'lam min tulil qiyam saboda tsawon tsayuwa fa ma kunna nan sarifu illa fi buzugil fajr yace ba ma idan da sallah sai lokacin da alfijir watan gabda ba za a ce lokacin da alfijir yake kitowa dan da za su je su yi sallah za su je su yi sahur sai lokacin da alfijir yake ketowa to daidai lokacin da alfijir yake gabda alfijir zai keto din nan to lokacin suke idarwa wato suna sallan da farko irin yin sallar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mun sani mun fadi a baya cewa sallan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan raka'a 11 yana yin kwatan kwacin minti 40 a kowace raka'a daya so haka in ya tsaya daga bayan isha'i baya idarwa sai gabda ketowan alfijir wato ana akalla awa 8 cikin wannan sallar wallahu a'lam وحدثني عن مالك أن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة يتي أرويت على إمام مالك لك يزيد بن رومان يتي متاني سنكسا جاء زامن سيدنا عمر بن الخطاب أتكر رمضان سنكسا جاء سنة أيوة نصلى سنة ينصلى ركعة عشرين دقوق كذا أفرقو تن يأتي ركعة قوم شاء وأن يأتي ركعة عشرين دقوق malamai suka ce abinda ake nufi shine da farko sun kasance suna yin 11 da aka ga mutane ba za su iya ba sai aka ce to me yasa ba za a yi tarwiha ba ba za a dama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sunan sallan a wajen sa at-tarawih mun fadi me yasa ake kiran sallan tarawih saboda duk in aka yi raka'a biyu raka'a hudu in aka yi biyu aka yi sallama aka yi biyu aka yi sallama to ana hutawa isasshen hutawa ba irin hutawan da ake yanzu ba hutawa isasshe misali kamar minti 10 ko 10 wanda har sun kasance ma sukan tashi wasu sukan tashi fi na bila ma tsakanin wannan hutawa bayan an huta din sai mutun ya tashi kuma wasu na bilan raka'a biyu sai kuma a ci gaba wanda wannan yana cikin dalilan da aka sami sabani a adadin raka'o'in sallar dare tunda ana tarwiya a cikin tarwiyan kuma ana yin raka'o'i mutun zai iya raka'a biyu ko hudu to kaga idan in yi biyu zai wasu biyu in yi hudu zai wasu hudu in yi hudu zai wasu hudu a ƙarshe sallan adadin raka'o'in tarawih zai koma 23 nan da aka fadi tunda 22 shine linkin 11 ko mun sani ba a karar da sallan dare sai akan witri sai ya koma 23 kamar yanda wasu suke cewa ayi raka'a 23 kamar yanda zamu gani dai a kaurin Imam Malik mun sani Imam Malik yana da maskauli biyu a cikin adadin raka'o'in tarawih mafi shaharan kaulin da shi ya rike shi kan kansa shine raka'a 36 shine raka'a 36 saboda a khaffafa ma mutane a khaffafa ma mutane a saboda khaffafawa ne raka'o'in su yawa wato yin su kadan din amma da yake lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai mu gani ana yi raka'a 11 amma ba insirafi sai lokacin asuba to kaga idan aka khaffafa wannan ana son dai lokacin a same shi amma ya zama ana yawaita ruku'u da sujada da zama domin a samu a sami takhfifi a ciki kauli na biyu kuma kamar yadda muka sani shine raka 21 ko 23 abinda yasa aka ce 21 ko 23 20 din ba shakka su ne na tarawih din to shin ana wutri raka'a ɗaya ne ko raka'a uku to shi ma sai ya zama matsalan sabani a tsakanin malamai wasu ka tafi kan cewa raka'a ɗaya ne wutri wasu ka ce a wutri raka'a uku ne shine ake kira shafi'i da wutri wallahu alam saboda babu sallah raka'a ɗaya watan sallah raka'a biyu ne akalla masna masna to idan zaka idar sai ka wuttira wannan ta ƙarshen to shin wannan raka'a ɗayan da kai ƴar uwar wasu raka'a biyu ne da suka gabata ko mustaqilliya ne to shine aka sami sabani wasu ka ce ita ƴar uwar raka'a biyu ne saboda aka wuturi hakika ta koma raka'a uku amma da sallama tsakanin su wasu ka ce a'a ita kadai ma raka'a ɗaya ne za a wattara da ita amma dai kauli mafi rinjaye shine raka'a uku din wallahu alam shi yasa ba za ka iya tashi ka ce kai kawai da Allah za ka yi wuturi ba za ka yi shafa'i ba ko za ka yi sallar shafa'i da wuturi sai ka ce a ni yau ba zan iya samun daman shafa'in ba bari in yi wuturin kawai kaga bai inganta ba dole kai raka'a biyu akalla sannan sai ka wattara su da raka'a ɗaya
وحدثني عن مالك عن داوود بن الحسين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف أرويت دقى إمام مالك دقى داود بن الحسين يجي ياجي الأعرج يناتشيو بين رزق متانيبا sai sun kasance suna la'antan kafirai a cikin Ramadana wato a cikin Ramadana nan ana nufin a cikin sallar Ramadana a witri a raka'an karshe suna yin kunuti a kunutin su suna addu'a suna la'antan kafirai wannan kaulin kamar yadda muka sani wani hadisi ya zo bi tafsir
yace zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi, zamanin sayyidina Abubakar ba a yi, zamanin sayyidina Umar ba a yi, sai daga baya. Ma atraktu nasa annasa anan ana nufin zamanin su Umar ibn Abdul Aziz, watan zamanin Banu Umayya. Dalilin haka, wasu da yawa daga cikin malamai musamman Imam Malik ya tafi zuwa ga karhancin yin hakan ma. Wata ma adrattu nasa illahum yal'anuna, ba ana yabo bane ana cewa ayi a ganin Imam Malik, tunda dai sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, sayyidina Abubakar bai yi ba, sayyidina Umar bai yi ba. An fara wannan ne a lokacin su sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. To idan kuwa haka ne, to shi a wajen Imam Malik watan an shigar da wani abu ne wanda bai dace a shigar da shi cikin wannan sallan ba, kuma sallan dare tana da hukuncin watan sallolin yamma ne, kuma kamar yanda kuka sani Imam Malik bai yadda da kunuti a cikin wannan ba. Sallah ɗaya ce Imam Malik yake ganin za a yi kunuti a ciki, ita ce sallar asuba, shi ma a asirce. Wallahu alam. Kuma dukansu abin sha'awa akan masalan kunuti, tana cikin irin wannan masalolin da muke bada misali da su. Shi ma mafi yawa da hadisi ɗaya suka dogara, hadisin da wanda suka ce ai kunuti suka dogara da shi shine hadisin da wanda suka ce kar ai kunuti suka dogara da shi shine hadisin da wanda suka ce ai kunuti a azirce suka dogara da shi. Hadisi ɗaya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kwana 40 yana addu'a ga Ri'lu da Zakwan a cikin sallah, sai ya bari. To wato yana addu'a Allah ya lance su, sai ya daina. Wanda suka ruwaita yayi, ba su ruwaici sai ya daina ba, koko suka ɗauki cewan sai ya daina ɗin saboda an amsa addu'an ne, sai suka ce za a yi. Wanda suka ɗauka sai ya daina gaba ɗaya, sai ya daina, dainawa aka yi gaba ɗaya, sai suka ce ba za a yi ba gaba ɗaya. Wanda suka ɗauka sai ya daina bayyana addu'a, sai suka ce za a yi amma a asirce. Kaga duka dai hadisi ɗaya suka dogara shi. Kuma wannan suka ce abinda ake nufi da sai ya daina, sai ya daina bayyanawa, saboda hadisin Anas ibn Malik kana akhirul amraini min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-israr bil kunut, watan karshen lamurra daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koko adabul jahri bil kunut, watan shine rashin bayyana kunuti. Rashin bayyana kunuti shine abin da manzon Allah watan sallallahu alaihi wasallam yake yayi a karshen rayuwarsa, shine watan abin da ya bar al'umma akai. To saboda haka sai Imam Malik ya dauki wannan hadisin ya daura shi akan wancan, ya fassara wancan da wannan, sai ya ce to abin da ake nufi da sai ya daina, sai ya daina bayyanawa ne, ba ya daina kunutin kwata-kwata. Imamu Abu Hanifa an-Nu'man yace a'a, ai tunda aka ce sai ya daina, to ya daina kunutin ne gaba ɗaya, dan haka ba za a yi ba kwata-kwata. Imamu Shafi'i sai ya tabi akan cewan sai ya daina ne dan an amsa buƙatar, ba dan an cire shar'anta dainawan ba, saboda haka ya ci gaba da yin kunutin shi. Ina fatan mun fahimta wannan duka dai, dan mu gane wato ba wai akan san rai ne malamai suke gina fatawoyinsu, koko suke gina mas'alolinsu, koko suke istikhrajat ko istinbatat na masail ko ijtihadat din da suke yi daga cikin nusus din Alqur'ani da Sunna ba. Wallahu a'lam. Ala kulli halin, Imam Malik dai shi ya tafi akan cewan makruhi ne wannan addu'a, amma kuma wasu malamai suna ganin babu komai, musamman idan da wata nazira, idan da wata bukata, idan al'umma sun sami kansu a wani hali wanda suna bukatan su yi addu'an, to ba laifi a yi wannan addu'an a rika amsawa. Mun ko muka ce to mafi girman addu'a ba kaman Allah kai dadin tsira da aminci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai mun ga watan rashin hikiman mutumin da zai ce ayi addu'a a sallah Allah ka la'anci kafirai, kamar wannan la'anul kafarati wanda manzon Allah bai yi ba. Yayi mariklu da zakwan ya daina, amma karshen rayuwarsa kamar yanda muka karanta hadisin anan shine adamul jahri bil kunut, kuma ma a sallan tarawih da nawafil bai yi ba kwata-kwata. Sayyidina Abubakar bai yi ba, Sayyidina Umar bai yi ba a nawafil da tarawih. To muka zo muka ga cewa ba laifi a yi watan wanda suka zo daga baya suka fara yi. To amma kuma wanda zai wannan addu'an Allah ya la'anci kafirai ya la'anci azzalumai, yana ganin kuskure ne a ce Allah kuma yi wa manzon Allah tsira da abinci a sallah. Ko idan mai karatun sallah ya karanta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai mamu ya ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na yanda manzon Allah a sallah ba a ruwaice ya ce Muhammadu Rasulullahi ba balle mu ji me sahabbai suka ci ba a ruwaita ba amma ne mun ji ya ce duk wanda ya ji an ambace shi bai mashi salati ba to mai yankakken arziki ne marowaci ne wanda yafi kowa rowa ko mun ji wannan to amma shi an karanta a Qur'anin zamanin manzon Allah an karanta wannan ayan a karatu ya karanta suratul fatih har karshe ya kawo nan sahabbai ba su can ba wannan kuma ba mu ji ba ko ba haka ba to yanda ba mu ji wannan ba duk da ya ce ayin to haka ba mu ji yayi addu'a a tarawih sallallahu alaihi wasallama da ba da tarawih cikin jama'a ba ayi ba to har a shi kadai din ba mu ji yayi addu'a ba zamanin sayyidina abubakar ba mu ji an yi addu'a a tarawih ba zamanin sayyidina umar ba mu ji an yi addu'a a tarawih ba har da aka hada jama'a ma su yi tare din ba ayi amma kuma ba mu ce ba kyau in mutun ya ga imam malik ya ce makruhi kamar yanda muka fadi da dalilan sa amma dai in mutun ya ga zai tinda wasu a'imma suna ganin ba laifi shikenan Allah ya bada sa'a to idan har ai addu'a ga kafara da mulhidun ba laifi duk da manzon Allah bai yi ba sahabbai ba su yi ba to dan me cewa Allah ya ma manzon Allah tsira da aminci zai zama laifi sura ga kamata masu irin wannan fatawan su rika nutsuwa su ji tsoron watan Allah subhanahu wataala su rika nutsuwa domin lamarin manzon Allah mai lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi musu to kuma kamar yanda aka ce wata rana wani duka dai an san wannan jahili ne bai kamata a iltifati zuwa gare shi ba an ce wai wata rana wani yazo ana sallah an yi sallah sai aka ce yayi karanta wannan ayar sai suka yi salati dai idan da sallah sai yace ko duk sallan ku ta baci ni ko duk kun bata sallah ko makamancin wannan sai ya ga wannan jahili ne ba za a iltifati zuwa gare shi ba amma idan har za a iltifati inda ya ce ma sallan kila ta gyara ne sai a tambaye shi to sujadan da za su ko duk da dai mun san sahul ma'mumi ai ya akhudhu al imam to Allah ya ganar da mu Allah ya kara fahimta da mu a takeice dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo mana cewa an karatu qur'ani an karanta suratu fatiha an karanta muhammadu rasulullah ya ce sahabbai sun ce sallallahu alaihi wasallam bai zo mana ba amma dai ya zo mana cewa ya ce duk an ji sunansa ai masa salati
وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات الإمام يا كسانجي يكن كرنت سورة البقرة على ركعة بس
هذا ركعة بس يعني سوي سورة البقرة بس يسكن فيها
فإذا قام بها في 12 ركعة إذن يرى ركعة غوم شابيو ده إتا يرى الربات هيا كي ركعة غوم شابيو تورى الناس أنه قد خففا sai mutane sai kai yau liman ya haffafa ƙarai da gaske wato ya karanta suratul baqara a raka'a 12 an yi sauki wallahu a'lam haddathani an malik an abdullah ibn abi bakr qala samitu abi yaqulu kunna nansarifu fi ramadan fa nasta'jilu al-khadama fi at-ta'ami makhafata al-fajr arwaita daga imam malik daga abdullah ibn abi bakr yace ya ji mahaifinsa yana cewa sun kasance suna idar da sallan tarawih shine wancan wanda aka ce suna kararwa inda buzugil fajr din nan wato daidai lokacin da alfijir yake gab da hudowa yace sun kasance suna idar da sallan sai su koma gida suna gaggauta yin mahadan magana wato masu hidima masu safan masu aikin abinci na gida cewa su gaggauta kawo abinci saboda tsoron kada alfijir ya keto wanda mun sani jinkirta kuma shi saho yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa haddathani an malik an hisham ibn urwa an abi anna zakwana aba amri wa kana abdan li aisha zawjin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ataqat wa an duburin minha kana yaqumu yaqra'u laha fi ramadan arwaita daga Imam Malik daga Hisham ibn Urwa daga baban shi Urwa ibn Zubair ya ce Zakwan Abu Amr ya kasance bawa ne na nana Aisha Allah ya kara mata yarda yalin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa ataqatu an duburin minha sai ta yanta shi amma yanta wan dubur in aka ce yantawa an dubur shine mutun ya ce ma bawansa matukan na rasu ka zama yantacce wato inda na rasu da na bar duniya kai yantacce to shi irin wannan yantawan kanshi kala kala ne akwai al itqan duburin bishar
akwai al-itqu ghayrul mashrut an dubur. Al-itqu al-mashrut an dubur, mutun yace idan na rasu a wannan rashin lafiyan, mu dai da lafiya ce, in na rasu a wannan rashin lafiya bawa na wane ya intu, to ko ya rasu ko bai rasu ba yana cikin rashin lafiyan, yana da ƴancin ya warware wannan wasiyya, dan wannan yana matsayin wasiyya ne, kuma haka jago limamin al'umma yana da ƴanci ya warware wannan wasiyya. Misali idan aka ga cewa wannan bawan nashi ya wuce sulusin dukiyansa, mun sani wasiyya kuma ana yin shi cikin sulusi ne, saboda haka sai a warware wannan wasiyya. Amma idan ba mashruti bane, ba cikin bai kira wani sharadi ko cikin wani hali in yi kaza ba, to kawai in ya enta bawa, in yace in yi rasu bawan ya intu, to shikenan daga nan ma bawan ya ci sulusin sa, saboda haka bai inganta ya sai da wannan bawan ba, sai dai idan wanda zai sayar ma din shi ma zai masa wannan sharadin, zaka saye shi ka ci gaba da amfani da shi, amma da an ce na bar duniya shikenan ya zama intacci, dan haka wannan sharadin ne za a yi. Amma in dai ba sharadi, to matukan an yi wannan, to ba maganan kuma ka enta shi. Wasu malamai suka ce a'a, idan mace ce to ba za a iya enta ta ba, amma in namiji ne to ba za a iya warwarewa ba, amma in namiji ne za a iya warwarewa. To shi ma dai matsala ne na sabani, dalilin sabanin kuwa wani mutum ya ce ya enta bawan shi in yana in ya rasu bawan shi ya entu, kuma da ya rasu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai nafaza wannan abin da yayi ba, aka sai da wannan bawa. To wasu suke ganin cewa ko da hadisin ya zo da wata siyaki, siyakin da ya zo da shi shine in ya rasu a wani rashin lafiya da yayi, to sai kuma ya zo mutumin bai rasu a wannan rashin lafiyan ba. Wannan shine fassarar da Imam Malik yayi ma wannan matsala, yace ya shartanta ne da rashin lafiya sai kuma bai rasu a wannan rashin lafiya, saboda kaga wancan ma entarwan gaba daya ya tashi kenan wannan al-itqu an dubur din. Wannan yana nuna mana dai samahan musulunci da yadda addinin musulunci ya yalwata hanyoyin enta bawa. Idan ba za ka yi enta bawan ka yanzu ba dan kana bukata zuwa gare shi, to shikenan ga wani nau'in entawa, kace in ka bar duniya ya zama entacci, shi ma kana da ladan enta bawa a cikin wannan. Wato wannan dai hanyoyi ne da addini ya samar. Mun yi karatu kwanakin baya kan maganan enta bawa da maganan bawa, cewa akwai bayi kuma Bature ne ya ce ba bawa, saboda haka Bature ne ya kwace bayin mutane ya entar, dan haka bayinsu har yanzu bayinsu, kuma yana daga cikin hikiman addini, domin bawa wani abu ne wanda ya ta'allaka da wasu rukunai na addinin mutum. Bayan wannan karatu wanda suka kira ni a waya sun kai mutum goma, cewa wallahi sun bige mutum kuma suna neman a basu shahara inda za su je su sami bawan nan su saya su enta, domin dai ba za su iya su. To kaga wannan, ashe da an bar bayin mutum yana da inda zai je, yanzu mutane da yawa sun yi abin da yana bukatan enta bawa, ba za su iya azumi ba, ba za su iya ba saboda yanayin su sai hansu, to kuma suna neman ina za su sami bawan su taye shi su enta shi, ba su san inda za su same shi ba. Dalilin haka wannan abin yana nan a allake da zimman su, wanda yake da an bar musu bayin za su je su nemi bawa, duk inda za su same shi za su saye shi su enta shi, sun tabri an zimman su daga wannan lalurar da ta allaku da zimman su na wannan kisan kai da kuskure da suka yi. Wanda kuma yanzu hanyoyin kisan kai da kuskuren gasu nan sun yi yawa, to kuma an bayyana hanyoyin kafaran, an ce babu bayi, don haka duk wanda ya san inda zai iya samu, ni dai ban san inda ake samu ban ce na sani ba, amma duk wanda ya san inda zai samu, kar kuma ka damu ka ce wai ai waɗannan ma bayin kila kamo su kawai aka yi, kawai mutum ne kila ya je ya saka lamu wani igiya a wuya ya ce bawan sani, so haka ya san yi in gane bawan ne ko ba. To in har ka je ko irin wannan ne, in ka saye shi ka yi tashi ba ka raba shi da wannan din ba, ai ka yanta bawa har yanzu tun da dai ko da ta hanyar zalunci ya mallake shi, ai ba a ce sharadin bawan da za a yanta sai wanda aka mallaka ta hanya shar'antacce ba, ba a ce haka ba. Shi bawa kawai sul'a ne, in kafiri ya kawo bawa kasuwa za ka yi sai aka yanta shi, ko ba haka ba? Kafiri ya je cikin yaƙi da musulmai ya kama bawa ya mai da shi bawansa, misali in ya kawo shi kasuwa zai siyar, za ka saya. Menene ya faru da su Bilal ne daga ina aka saye su aka yanta su, banza aka kira su ma ya zama al-atiq minan nar shi sai na Abubakar din, saboda yanta su daga a wajen wane ne? A wajen kafirai ne gaba daya ma, saboda haka shi bawa kawai a matsayin sil'a ne, a matsayin sil'a ne wajen kamar yanzu a ce gaje ka sai ragon laye ne shi ke nan sai ka ce a kai sai na wajen musulmi zaka sai ko kaza a rago rago ne kawai ka sai rago sura kai kawai sil'a ne shi bawa wata in nace sil'a goods kayan saidawa in dai an same shi ba hanyar da aka mallake shi shi wancan ya mallake shi kai ba naka bane kawai ka je ka kama ka saye shi ka biya ka saka enter da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gane to kuma an ce mun suna nan da yawa duk a cikin kasar Niger an ce mun da su Niger su malin nan suna nan da yawa dan haka ba laifi a je a saya a enter kamar yadda ba laifi a saya a je zuwa daki masu nema ba laifi ya sai mace baiwa ya aje ta irin sadaka din nan ba laifi bane addini ya yarda masa kuma ba wacan abu ne da ba a so ba addini abu ne mai kyau in zai iya Allah ya bada sa'a in ya samu baiwar wa kana yaqumu watan dai al'itku an dubur shine wannan a yanta ce ma bawa an yanta shi matukan an bar duniya da an bar duniya ya zama yantacce wa kana yaqumu yatra'u laha fi ramadan ya kasance yana miƙe waye mata sallah watan yana sallah yana limantan ta kenan a cikin watan ramadana watan yana mata qiyamul layli malamai sun ce ba ma karatun da yake daga littafi daga qur'ani watan yana karantawa ne ba da ka ba dalilin haka aka sami sabani a mazhabin malikiya idan mutum zai yi karatu daga qur'ani ya halatta ya limanci imamu malik yace a sai idan babu wanda zai yi ba qur'ani wani kaurin aka ce a ya halatta a nafila saboda wannan hadisin zakwan din idan nafila ne ba komai amma idan sallan farilla ne to ya karanta daga haddansa komin kankantan abin da aka samu idan babu shi gaba daya ya zama darura to shikenan zai iya karantawa daga littafi wallahu a'lam sannan daga cikin wannan matsalan ma wanda suka tafi akan rashin halaccin limancin mace suka dogara da wannan sai da Aisha ta kasance tare da sauran khadimanta mata ne a cikin daki suke zauri zakwan yake musu limanci kaga inda mace za ta yi limanci da nana Aisha ita ta fi cancantan ta limanci